This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin a wannan safiya ta yau, Lahadi. Yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan shirin domin ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaben shugaban kasar da aka gudana a Ghana jiya. Bayan labaran duniya, za mu sake hada ku da abokin aiki mu Baba Yakubu Makeri da tawagarsa domin jin karin bayanai kan wannan zabe. Kafin nan, ga Murtala Faruk Sanyina da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a a wannan makon kan ƙudurin dokar tsaro na shekara-shekara wanda ya haɗa da sama da dala biliyan 3 ga kamfanonin sadarwa na Amurka domin su ciccire kayan aiki da kamfanonin sadarwa na ƙasar China Huawei da ZTE suka kera daga cibiyoyin sadarwar tafi da gidanka na Amurka domin magance matsalolin tsaro. An fitar da daftarin dokar mai shafuka 1800 da yammacin jiya Asabar, kuma ya hada da wasu tanade-tanade da suka shafi kasar China, cike har da bukatar yin rahoto kan kokarin da 'yan kasar ta China suke yi na kaucewa ka'idojin tsaron Amurka da kuma tantance matsayin fasahar kere-keren China din na yanzu. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta faɗa a jiya Asabar cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe mutane 6 a kudancin kasar kwanaki 10 da shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran duk sun fuskanci zargin karya yarjejeniyar da ta tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a Lebanon tare da haifar da ƙaurar jama'a daga ɓangarorin biyu. Sanarwar da ma'aikatar ta lafiya ta fitar ta ce harin da Isra'ila ta kai a garin Beit Leaf ya yi sanadiyar shahadar mutane 5 tare da jikkata wasu 5. Ta kuma kara da cewa wani harin na jirgin sama mara matuki ya kashe mutum guda a Deir Siryan. Wani gagarumin yunkuri da masu tada kayar baya suka yi a fadin kasar Siriya ya kara kaimi a jiya Asabar tare da labarin cewa sun isa kofofin babban birnin kasar, kuma dakarun gwamnati sun fice daga tsakiyar birnin Homs. An tilastawa gwamnati ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa shugaba Bashar Assad ya fice daga kasar. Rasa birnin Homs wani babban koma baya ne ga Assad. Birnin na matsayin wata muhimmiyar mahaɗa da ke tsakanin Damascus da lardunan gabar tekun Siriya na Latakia da Tartus, cibiyar da shugaban na Siriya yake da goyon baya kuma gida ga wani sansanin sojan ruwa na Rasha. Gidan rediyon Sham FM mai goyon bayan gwamnati ya ba da rahoton cewa dakarun gwamnati sun mamaye wajen birnin na uku mafi girma a Siriya ba tare da yin ƙarin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ta nada tsohon ministan sadarwa Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a matsayin prime minister kasar a jiya Asabar, kamar yadda wata dokar soja ta bayyana kwana guda bayan rusa gwamnati. Ouedraogo ya yi aiki a majalisar ministocin prime minister mai barin gado Apolonia Joshim Kele de Tambela, wanda Captain Ibrahim Traore ya cire daga mukamin sa ranar Juma'a. Ba bayyana dalilin korar Tambela ba, wanda ya jagoranci gwamnatoci uku da sojoji suka nada tun bayan da Traore ya hau karagar mulki a shekara ta 2022. Ouedraogo, wanda babban makusancin Traore ne kuma dan jarida, ya taba zama babban edita kuma daraktan gidan talabijin na Sahel na kasar. Bayan juyin mulkin watan Satumban shekara ta 2022, Traore ya zaɓi Ouedraogo a matsayin ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a matsayin farar hula a cikin gwamnatin ta soji.
Sa gaida na Sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi kasar Ghana, inda ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa. Baba, gare ka.
To nagode alheri. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da musamman akan babban zaben Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. An kammala babban zaben shekarar 2024 a hukumance inda aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da misalin karfe 5 na yamma a jiya. ‘Yan kasa dai sun sauke wajibi da ke kansu na zabar shugaban kasa da ‘yan majalisar dokoki, abinda ke nuna bude wani sabon babi a tafiyar demokradiyya a Ghana. Abubuwa mabambanta ne suka faru a ranar zaben, masu kyau da marasa kyau. A bangaren mai kyau, rumfunan zabe da dama sun bada rahoton yadda aka gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana, tare da yabawa jami'an zabe kan yadda suka gudanar da zaben. Sai dai kuma an fuskanci kalubaloli ciki har da rahotannin karancin fitowar masu kada kuri'a a wasu mazabu kamar Cape Coast ta Kudu, inda kadan daga cikin waɗanda suka yi rajista ne kawai suka kada kuri'arsu ya zuwa yammacin jiya Asabar. Hakan ya sa fitattun mutane kamar shugaban kasa Nana Akufo-Addo da fitattun taurarin wasa irin su Jocelyn Dumas da Adam sun fito sun kada kuri'unsu kada suka yi amfani da shafukansu na sada zumunta domin ba jama'a kwarin gwiwa su fito su kada kuri'a. To ko me hakan ke nufi ga jam'iyya mai mulki ko 'yan adawa? Sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin wannan shirin. Wani mai sharhi akan siyasa ya ce ba hujja bace a kin zabe saboda ba a samu biyan bukata ba daga wurin gwamnati. Kana hukumar wayar da kan jama'a akan dokokin kasa a tabakin daraktan ayyukanta ta gargadi jama'a akan yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zabe. Za ku ji waɗannan abubuwa duka a wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga birnin Accra akan babban zaben Ghana na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. To madalla, yanzu bari mu bude taskar rahotannin mu daga birnin Kumasi inda wakilin mu Hamza Adams ya muna nazari akan yadda aka samu karancin fitowar masu kada kuri'a a fadin kasar baki daya. Kana ya hada mana rahoto.
Yankin Ashanti da jam'iyyar MPP mai mulki ta fi karfi ita ce yanki na biyu bayan Accra wajen yawan masu kada kuri'a a cewar hukumar zaben kasar, inda aka sa ran mutane fiye da miliyan 3.3 ne za su yi tururuwa zuwa rumfunar zabe domin kada kuri'arsu, amma ko hakan bai faru ba saboda kusan kashi fiye da 60 cikin 100 masu zabe ne suka isa rumfunar zabe suka kada kuri'arsu. Na zazzaga wasu rumfunar zabe inda na gano da idanuna tare da tabbatar da hakan daga jami'an hukumar zaben kasar da suka buƙaci da na sa kai sunayensu. Ban dai tsaya dan ba, na tuntubi masu wakiltan jam'iyyun siyasa a rumfar zabe na Tamale Station a mazabar Maishiya South da ke yankin Ashanti, inda na fara da Taufik Suleiman na jam'iyyar MPP.
She expected vote is 298, amma wasu sun tafiya wasu kuma sun mutu shi sai so far mun samu 162, amma ba kan da muke expect ke nan ba, amma dai ke lokaci kuma ya riga kai ba mu ya samu wani namba kara kai
shi sa ya takaice ka ce kaman buta tana so kuwa yawan mutanen da ya kamata ce su ba ku samu haka ba.
Gaskiya dai ba mu samu ba.
Kana gani ya yi tasiri a sakamakon zabe?
To gaskiya dai ya yi, don saboda nan gan da mu strong vote ne.
Shi kuwa Adam Shamu na jam'iyyar NDC ya ce
na mu NDC mu daidai ne, ba wani damuwa, mu daidai ne wurin shi ke kuma Allah ko wani turnout ya zo muna mun dace shi haka.
Sakamakon zabe daga yankin Ashanti na tasiri sosai wajen gano wanda zai yi nasara a zaben shugaban kasa. Akan haka ya sa na tuntubi Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa kan wannan batu.
Muna zamun kishin-kishin kamar wurin kujera biyu na MP ya fi hannunsu ya zo hannun NDC, wai a dan sasu kwa ya fi hannunsu, sannan kuma ofishin law ana cewa ya fi hannunsu kuma ma wuri jita-jitan cewa kuma a ganga a faru su a East Road da ke cewa area fukukuru wurin shi ma ya fi hannunsu. Don haka ya tabbata da shi mace for the first time in history of ya sunan shi Effort for Public MPP sun rasa kujera masu muhimmanci ko kujera fiye da kujera biyar da suka saba rasawa a cikin zaben da aka yi. Yau ajiyar sassan juma su kuma kamar sun lose kujeransu. Wannan kuma in ya faru to itimi sai da ban mamaki ne jiran da kanshi ma NDC sun taba rasa kujera sun ka ba wani su ban part kullu su kuma sai kwacewa. To shugaban ya zama kusa ce ya zama swing seat kenan a yanzu.
Malam Isa Abdulsalam, na ga alamun a wannan zabe wasu da ake ganin ba za su iya su fadi zaben ba sun fadi, haka zalika wasu sun yi nasara. Me zaka fadi kan wannan?
jami'a jantirgin Mr. Marau ya ran saki kaza da farko MPP samun sabon seat a jira kuma indi su samun sabon seat kuma wani surare daban the thing is kaman yanzu demokradiyyar mu na girma ina kana fahimtar demokradiyyar yanzu ana zabe ne kan masalolin mutane da wanda bai kawo musu sauki fiye ga zabe kan sun party da su individuals
ko shin me masu zabe ke fada a yankin Ashanti game da zaben da aka aiwatar
mun alhamdulillah zaben dai muna gani lafiya an kare lafiya amma sofa wanda yazo zo muna kaman distam NDC sun samu abin da ba sa ba samu ba
Muhammad Siraj abin da ni na gani mostly nan ganga stronghold MPP ne so mostly nan yazo aka nan nan which means there is a voter apathy kenan mutanen ba su to su yi vote kan da aka expect ba to yazo aka nan nan yana ya kawo wani matsala bangaren MPP yana yin favor NDC in a way amma for now nan dai ba mu yi fadi kowane magana shi dai zuwa gobin nan za mu samu actual results from EC's office don shi abin da nake da shi
to sai dai mun tattara wasu bayanai da suka nuna cewa wakilin mazaban Asawasi mazaba mai mafi yawan al'umman Zango a yankin Ashanti Honorable Muntaka Mubarak na jam'iyyar NDC shike kan gaba a takarar da suka yi da Honorable Abdul Mannaf Ibrahim mai wakiltar jam'iyyar MPP a zaben fitar da wakilin majalisa amma yayin da nake hada wannan rahoto sai hukumar zabe a wannan mazabar bata fitar da sakamakon a hukumance ba Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoto mutane da dama sun alakanta kin fitowa zabe ne saboda suna ganin ƴan siyasa ba su kika musu alƙawari ba sai dai masana kamar su Abdul Fatah Akinyele suna ganin ba hujja bace dan ƙasa yake sauke nauyin da doka ta dora masa saboda rashin samun biyan bukata daga ƴan siyasa
ana jin shi fa koriya ko haƙƙi ne na wanda zaman dan ƙasa haki ne mutum ke nuna za a yi sa game da yadda ake tafiyar da lamarin ƙasa amma cewa kamar mutum bai samu biyan bukata ba ta ce wannan zai zama ban kuskure sai ka akwai mutane da dama da yake wato suke da wannan ra'ayi ba ba wanda zai yi tsare su tunda yake muna cikin gari da yake demokrasiya akwai freedom yanci kai abin da mutum ke so yi duka amma ni ba zan goyi bayan wai saboda mutum da samu biyan bukata ba ai cikin rashin samun biyan bukatar nan da ya kwanta ma mutum ma ya yi yunkurin jefa kuri'a saboda yana so a yi canji ne a yi canjin mulki ne sai a yi canji amma ka ce ba ka jefa kuri'a to wanda su za su jefa kuri'a ka ki taso ma a ci gaba da gwamnati da ke kai kuma a yi sake ba. Ita sa bai da fa'ida mutum sai kamar mutum zai mafiya zai da fa'ida.
Yawa to bari mu duba ka saurari irin yadda aka gudanar da yakin neman zabe wato campaign da aka yi gangamin da aka yi na yakin neman zabe ya kake ganin mutane suka amsa irin manufofi da su ɗan takara suka fito da su a lokacin da suke yakin neman zabe
to irin yakin neman zabe dai kamar yadda kuka sani abu ne da yake ya kasance irin surutayyar da aka da ake na promises kuma gane ba an yi kaza an yi kaza to amma ka duba jam'iyyu guda biyu da ke gabanin NDC da NPP duka kusan idan in ce kamar abu ɗaya ne almuhimmu abin da ni da na so da gan wannan lokaci shi ne irin alkawalin da suke nan duka wani hanya ne za su bi su biya ma al'umman Ghana wadannan bukatun nan duka inda kawai yake ganin akwai cikin cikin wato yakin neman zaben na kenan don mun dade an zo a yi alkawali a yi kaza amma ta wani hanya ne da samu kudade da za a biya wadda bukatu da duka su dai ba ba ku ce wannan wannan ne kawai na ganka ma har yanzu ba mu kai inda ya kamata mu kai cikin wato biyan neman
Abdul Fattah a cikin yake nan mai sharhi akan harkokin siyasa a birnin Accra. Kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. Hukumar wayar da kan jama'a ta kasa a tabakin daraktan ayyukanta Dr. Imrana Muhammad ta gargadi 'yan kasa game da yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaben da kuma yadda yayi jawabin nasa.
Zancen ni kamar yau ne ranar zabe, an yi kashedi ga al'umma kan in ka ta yi rufan zabe, abubuwan da aka shirya da dokan da aka je na zabe, mu tsaya kai mu yi zabenmu. Sabani ya zo tsakanin ka ni da watakila official mai zabe ko jami'an zabe, kowane rufan zabe akwai wayanda ke tsaya ma kungiyan siyasa. In ka te kai kana goya ma wani kungiyan siyasa, bayan ne wani matsalan da ya faru, kar ka tsaya ka yi wani cece mu ce kai ya sunan shi zantinka au dan sandan da ke wurin au yan hukuma masu duban zaben, au kuwa kai dan wankan da ke wurin as party agent wanda ke tsaya ma party, ka kai mai kara. Muka yaka nan mun yi aikin da shirye-shiryen da aka abubuwan da aka shirya ga wurin zabe kenan. Bayan mun gefa kuriyan mu, doka ya ce kaman ka gefa kuriyan ka kai ka isa gida karfe 5 za a kulle gefa kuriya. In lokaci ya kai in kana son ka zo ka ga kidayan da za yi ne, kai ka komo ka zo ka duba kan da ke kidaya. In an dace kaman wanda kake goya mun baya bai nasara ba, she mu rungumi kaddara. Don kasashe da yawa da aka ce kaman an fito da sakamakon zabe, wasu suka ce bai musu ba, suka tada zamne sai ya koma da kasashen ne baya. Amma mu aka fito da sakamako kaga bai yi maka ba, akwai kotu, akwai yan sanda, akwai hukuma mai zaben, muna da anya mu kai musu kara. Ya so hanyoyin da matattakan da yake abin da muka ga kamar watakila ya ci muna tuwa a kwarya za ya daidaita su. Amma muka yi wulgi da wayannan shirye-shirye, muka kawo ta da zanne sai kasan mu za mu koma da shi baya, mu kuma za mu koma baya.
Amma akwai 'yan siyasa da suke shakku kai magana kotu suna cewa ba sa samun adalci da ya kamata. Har yau dai zaga kana kan akai kotu ko kuma dai akwai wata hanyar da jam'iyya ko wani da ya tsaya takara zai iya amfani da ita bayan kotu?
To mu dai abinda dokan kasa ya shirya kenan. Bayan kotu na farko shine hukumar zabe, suke da fito, su za su fito da sakamako. Na biyu shine abinda dokan kasa ya shirya ne, in baka amince da sakamakon hukumar zaben ba ka je kotu, kan da dokan kasa ya shirya kenan. Bayan shi ba wani hanya kuma da zaka bi. Hanyar da kace zaka bin ne watakila zai kawo masala a kasanga wanda mu duka ba zai taimaka muna ba. Sannan kuma na biyu kungiyoyin siyasa mun san su da yawanci furuci ne cikin zafin kamfe da abubuwa, amma kan da muka san su da muka san shugabannin su, mu dai bamu zaton kaman sun ya su yi wulki da dokan kasa su yi wani abu daban ba. Saboda shi mun karfafa abinda sunan suka sani ya ci su yi ne, shi ne su yi aiki da dokan kasa, su yi aiki da hukumar zabe a dace kaman kasan nan namu na Ghana da aka samu da zama da kwanciyar hankali da zamantakewan da ke tsakanin al'umman kasa. Mun yi mu cece shi, mun yi mu rika shi ya zamanu sosai.
Dr. Imrana Muhammad kenan, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a ta kasa. To ko menene matakin da ƴan sanda suke dauka a daidai wannan lokaci da ake dakon sakamakon zabe? Tambaya kenan da wakiliyar mu Hawawu Abdulkarim ta yi wa ACP Imamu Hussein Abdulrahim Hussein, limamin ƴan sandan Ghana, wanda ya bayani kamar haka.
Kamar da kika gabatar nan, alhamdulillah muna da zaman lafiya, irin wannan tashi-tashi hankali babu shi. To amma ila yau aikin mu ne duk inda muke da wata information cewa fitina na iya tasowa, na iya barkewa, babu shakka zaki samu ƴan sanda wurin. Yasa ba kawai ne gaba da cewa an tashi an je ana gadin masallaci ko kococi ko ko wannan babu shi. Kamar yadda kika sani, muna da inda muke ce masa flashpoint. Wannan shirin da ake mata daban ne, amma ina tabbatar miki da cewa duk inda yayi muka fitina ta taso, ko kuwa inda ke bukatar tsaro, ko ko wanda ke bukatar tsaro, duk ai an tabbatar.
Mafi yawancin jama'a rikici dan zai taso, ina ganin yafi farawa kan matasa. Me za ka gaya kan matasa?
Babu shakka matasa kamar yadda muka sani, idan suna son wani abu ko suka sa wani a gaba, su ba su ganin komi ko ba su jin komi sai wannan abin, domin jina yafi a jikinsu da sauransu. Wani bi kuma ba aunawa yadda ya kamata. Akan haka nake son ja hankali matasa cewa na'am, kowanne daga cikinku yana yanci ya nuna inda yake so, yayi farin ciki da sauransu. Duk wannan haƙƙinsa ne, kasancewa dukkansu ƴan gari ne wanda suna da wannan haƙƙi. Amma sai mu lura inda haƙƙinka ke kwantawa, nan wani haƙƙin wani ke sumawa. Mu yi zabe lami lafiya. Idan ka tafi ka je ka yi zabe, na farko akwai wanda suka kasance wajibin zaben nasu ne, su ne wanda muke fice musu easy, muke shi musu easy
hukumar
zabe kenan. Ta biyu akwai kuma wato insecurity, su ne ƴan sanda da sauran sassa na masu lura da tsaro. Ta uku kuma akwai ƴan jarida kamar ku haka, kuma kuna nan kuna rubutawa, kuna bada reportin nan, sa'an nan kuma ila yau kuna dukan bidiyo ina isa dukan mutane na gani. Bayan haka su ƴan patin da kansu suna da nasu waɗanda suke tsaya musu agency, wanda za su iya jakadan kowane ƴan party, suna tsaye suna lura da yanda lamarin ke tafiya, dukkan su suna rubutawa. Bayan haka kuma muna da waɗanda muke ce musu observers, suna yawuce-yawuce suna lura, suna mai da hankali ga yanda lamari ke tafiya, ke gudanar da lamari. Ina ji waɗannan kawai sun isa su tabbatar maka da cewa yi abin yadda ya kamata. Kenan idan an yi zabe, ko ko idan ka tafi ka yi zabe, ka fitar da wanda kake so, abin da ake bukata idan baka da wata wajibi wannan rana, kuma gida ka je ka huta.
Idan aka samu mutum da laifin ɗaukan akwatin zabe, wani hukunci ake yanka?
Wannan babban laifi ne, babban laifi ne gaba ɗaya, kai sai za a yi kika. Yasa ina kiran samari kan wani ya yarda a yi amfani da shi wurin ɗaukan akwatin zabe, wata guji-guji, wata sace-sace, wata fitina. Ina ji shekarun jiya nan akwai wani samari da ke yawan manyan maganganu a social media, irin gashi ya yi manyan maganganu, a ƙarshe kawai an kama shi, an gurfanar da shi a kotu, yanzu haka an ba shi shekaru 10. Ina ji duk wanda ya yi abin nan irin wannan fitina, sauki ne ana samun sa ko ina. Ya koyi ai kan social media yayi magana, ba social media wasu ke control ko ba haka ba, ko a ɗakin sa kawai yake zaune yake ai na kura ne da sauransu. Akwai inda take tafiya, akwai inda take shiga, kuma phone ka da kake rage shin wasu ne service provider suke baka ko ba haka ba? Duk information ga ita nan.
ACP Imamu Hussein Abdulrahim Hussein ke da limamin ƴan sandan Ghana. To kafin zaben na jiya, abokiyar aiki na Hawwa Sharif ta tattauna da wasu ɗalibai ƴan ƙasar Nijar mazauna Ghana wanda suke karatunsa a nan Ghana, akan yadda suke kallon wannan zaben da aka gudanar a jiya. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta fara.
Bari mu fara da kai Muhammad. Na san duk da shi ke dai kana matsayin ɗalibi kuma ɗan wata ƙasa da ke wannan ƙasa ta Ghana, amma ka fita kana da abokai kuma kana ganin irin abubuwan da ke kaiwa ya komo, kuma a matsayin kama na ɗalibi kai ma a fannin jarida, illa ba za ka rasa yin taka jarida ba. Ya wani hali kake ganin al'ummar Ghana suna ciki a halin yanzu da ake gab da zuwa rumfunan zaɓe a Ghana?
To dangane da zamantakewar rayuwa garin Ghana, yadda kuɗin garin yake hawa yana sauka, mutane kuma kasuwa, kayan abinci da wani harkar business duka yana ɗan ƙara hauhawa, mutane na kuka da irin mulkin da gwamnatin da za ta sauka take yi. So ana gishin cewa wannan sabon zabe da za a yi za a kawo change musamman tsohon shugaban kasa da ya yi mulki a lokacin 2016 zuwa 2012 zuwa 16 John Dramani Mahama ake ce mishi na National Democratic Congress.
Na'am.
Shi yake gabata cewa yana son ya kawo canji dangane da economy kin garin da kuma halin rayuwa da mutanen suke ciki. So yana da kaman policy kin da ya kawo na 24-hour economy.
Na'am.
Da za ta yi aiki kan lokacin aiki musamman wanda ke karshen kamfanin nuka. Za a kayyade awa 8 na aiki rana bakwai zuwa bakwai sa kenan ga sati.
Na'am.
Da kuma harkar noma da wannan sauran sha'anin rayuwa duka zai kawo canji a cikin dangane da su. Sai dai kuma wanga vice president kin da ke yanzu shi kuma Dr. Muhammadu Bawumia ake ce mishi.
Na'am.
Shi ne candidate na MPP, National Patriotic Party, na shugaban kasar da ke yanzu haka a garin da zai huta.
Na'am.
Ya kai mu gobe. Shi kuma ya kawo policy nashi sosai na digitalization cewa da za a canza komi zuwa harkar lantarki da kuma harkar electronics. So mutane dai ba su aminta ba, mutane na kawowa cewa musamman dai shi wanga shugaban kasan da zai huta yana jan kunnan mutane cewa da a zabi John Mahama ga yadda yake faji. Ekaranjiya yayi zama tare da mutane. Ya yi taro na jan hankalin mutane kan kwanciyar hankali a lokacin zabe da kuma irin abubuwan da ke wakana.
Haka, masha Allah, to bari in bari ka numfasa an koma ga Jamila. Malama Jamila, ga ki a ƙasar Ghana, a matsayinki na 'yar ƙasar Nijar mazauniyar Ghana, duk da ba zabe za ki ba, amma kina da hulɗa da al'ummar wannan ƙasa kuma kina ganin me ke zuwa yi komo a wannan lokaci da ake shirin kada ƙuri'a. Ya kike ganin irin damarar da mata suka daura na fita wannan zabe? Kina ganin lalle mata sun shirya fita su kada ƙuri'a a Ghana?
Eh, to gaskiya haka ne. Tunda muka zo, gaskiya mun lura mata suna fita sosai, suna yawo, suna campaign a kasuwa, a gida, a titi, ko ina muna haduwa da mata sosai suna campaign tare da maza, tare da su ake damawa, har da 'yan kasuwa da masu saide-saiden kayan duka suna bakin kokarin su. Da kuma lokacin da zamu fita, zamu ganin su suna gwagwarmaya sosai akan cewa lalle mata ya kamata su fito su yi zabe, ko su tsaya a gida, ko mu kankanta matsayin ka bai kamata a ce ka zamna gida ai ba kai ba, inda ɗin ƙasa kake ya kamata lalle ka fito ka yi zabe.
Hawa Sharif kenan a tattaunawarta da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasar Ghana. Har yau dai ana nan ana dakon sakamakon zabe wanda ake ganin kafin ƙarshen wannan yau ko kuma zuwa gobe za a samu cikakken sakamako na shugaban ƙasa. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar, sai kuma can da la'asariya idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin, Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Accra, nake muku fatan alkhairi, an huta lafiya, wassalamu. Amma bari na sake miƙa ku ga Grace Alheri a fito.
Shi a gaida Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, za ku iya ci gaba da samun ƙarin bayanai da rahotanni da dumudumansu kan wannan zaɓe daga shafukanmu na intanet, wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com, sai kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X, inda za ku iya samun ƙarin bayanai dangane da zaɓen da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da ƙarfe 4 agogon Najeriya, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto labarai alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.